mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Kimanin mutane miliyan 20 zuwa 30 ne suke amfana da ruwan tafkin Chadi a wasu sassan Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda daga shekarun 1960 zuwa yanzu kashi 90 cikin 100 na ruwan ya kafe. A hirar da abokin aiki Murtala Faruk Sanyin ne da injiniya Tamfi Yabo a Makunciya, ya fara da bayani a game da irin matsalolin da wannan lamarin ya haifar, musamman a wasu sassa na Najeriya. To daga nan za mu daura a yau. Ai sauraro lafiya.
Alal misali, idan kamar kafewar tafkin Chadi da muke magana a kai, wannan yana da nasaba da irin abubuwan da suke faruwa na rashin aikin yi, rashin tsaro da sauransu. Saboda wuri ne da ake kiwo, wuri ne da ake noma, da ake kamun kifi, amma saboda kafewar wannan ya sa mutane ba su irin waɗannan abubuwan, kuma yana kawo barazana ga irin wannan yanki. Gurgusowa hamada yana sa gurare da ake kiwo ko ake noma yanzu duk waɗannan guraren babu su. So ya sa mutane su hijira, su tashi, su canza garuruwa. Idan suka canza garuruwa kuma za su je garin waɗansu mutane ne, can kuma sai kaga ana ta samun tarnaƙi da rashin haɗin kai da sauransu. So duk wannan yana nuna tasiri da muhimmancin ya zamanto cewa an tabbata duk muhallin da mutane suke zaune, wannan muhallin ya inganta, kuma bayan ya inganta kuma ya ci gaba da dorewa ingantacce domin samun ci gaba mai dorewa.
To a ƙarshe injiniya, waɗanne matakai kake gani ya kamata a bi a nan? Muna maganar bangaren gwamnati da kuma bangaren su kansu al'umma domin ganin cewa an kauce ma fadawa waɗannan matsalolin da ka ambata.
Babban matakin da nake gani ko mafi yawan masana suke gani ya kamata a ɗauka shine a bunƙasa matakan da ake ɗauka. Ba wai ba a yin komai bane game da barazana da gurɓacewar muhalli da muke fama da ita, amma hubbasar da ake yi yayi kaɗan da girman ita matsalar da muke fama da ita. Don haka sai an ƙara bunƙasa matakan da ake ɗauka. Hukumomi na gwamnati, na tarayya, na jiha da na ƙananan hukumomi da aka kafa domin su maganin wa'innan barazana ta gurɓacewar muhalli, to a ƙara gina su, a ƙara musu kasafin kuɗi, a ƙara ɗaukan musu ma'aikata ƙwararri domin su mai da hankali sosai wajen tunkarar wannan babban ƙalubale da muke fama da shi. Sannan daga ƙarshe mutane kansu 'yan ƙasa da ke cikin ƙauyuka, da ke cikin birane, sai an yi ta jawo hankalinsu domin kowa da kowa yana da gudunmuwar da zai bada domin a tabbatar da muhalli ingantacce.
Sannan a ci gaba da tattaunawa da Dr. Salisu Dahiru, shugaban hukuma mai kiyaye zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa, wato NEMA, bayan da na yi masa tambaya a game da wasu dalilai da ke janyo matsalolin da suka shafi yanayi, sai ya amsa cewa
akwai abubuwan da ake yi, akwai abubuwan da kuma ba a yi, akwai kuma abubuwan da suka fi ƙarfin jama'a gaba ɗaya. Na farko, kin san kogin Benue da ta Niger su ne rafuna manya guda biyu a Najeriya, kuma waɗannan koguna sun fito ne daga wajen Najeriya. Ta Niger ta fara tun daga Mali, ta gangaro Niger, sannan ta gangaro Najeriya, ta ƙarasa ta je ta faɗa teku. Haka kuma ta Benue ita kuma ta fara tun daga Central African Republic. To akwai madatsun ruwa da ƙasashe daban-daban da suke da su a waɗannan rafuna ɗin. Wani lokaci idan ruwan suka yi yawa, sai aka buɗe waɗannan madatsun ruwan, to suna iya jawo ambaliya. Kamar na 2012 sabila da buɗe Labo Dam ne da aka yi a Kamaru.
To ta yaya hukumar take kokarin fahimtar da al'ummar yankunan kudu da arewa akan waɗannan mabambantan yanayin da ke janyo zaizayar ƙasa?
Minista ma'aikatan muhalli Muhammad Mahmud Abubakar ya ba da umarni cewa sakonni da zamu bayar na waye kan jama'a dole mu bambanta su, yadda muke bayar da sakonnin nan a arewa ya bambanta da yadda ake bayarwa a kudu. Kuma dukkan matakan da ya kamata a ɗauka, a tabbatar su jama'a da kansu an shigar da su aiki gadan-gadan, domin sai idan mutum ya fahimci abubuwan da yake yi da kuma yadda abin yake shafar muhallinsa da zaman lafiyansa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya, shi ne mutum zai yadda cewa wannan abu ya kamata ya amince, ya haɗa kai da gwamnati, da kuma za su kai ga samun nasaran ayyukan da gwamnati ke son ta yi domin rage masa raɗaɗin zaizayen ƙasa da ambaliyar ruwa da makamantansu.
Shi kuma Sani Cika Turankawa ya bayyana irin matakan da gwamnatin jihar Sokoto take ɗauka wajen magance kwararowar hamada.
a hankali a hankali ana putting abubuwa in place domin ganin cewa mun mori wannan hasken ranar da muke da shi saboda kokarin kauce ma kwararuwa ta hamada. Yanzu idan kije ki duba zaki ga kusan mursacin da ake sa ana yi zaki ga yana kokarin yana hada su da hasken rana. Sannan musli zaki ga akwai kauyukan da aka diba wadanda yake so ya gwada a karkashin wannan solar energy.
To mai sauraro, ta haka za mu karkar shirin yanayi da muhalli a yau. Sai zuwa mako gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko, ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu wanda daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu nake fatar alkhairi.